Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Wata kotun magistrate a yankin West Palm Beach da ke jihar Florida a nan Amurka ta fitar da wasu takardu da suke nuna binciken da ma'aikatar shari'a take yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan wasu takardun sirri da ake zargin Trump ya diba daga fadar White House ya kai su gidansa na Mar-a-Lago da ke jihar Florida. Lamarin da ake fargaba zai iya kai ga tuhumar tsohon shugaban kasar. Yau batun da zamu mai da hankali akai kenan a cikin shirin na duniyar Amurka. Inda zamu ji abin da kwararru ke cewa. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a ranar Litinin din da ta gabata ne lauyoyin tsohon shugaban Amurka Donald Trump suka shigar da ƙara a wata kotun tarayya. Inda suka nemi kotun ta dakatar da hukumar da ke binciken manyan laifuka ta FBI daga binciken da take ci gaba da yi na yin nazarin wasu takardu da hukumar ta diba a gidansa da ke Mar-a-Lago har sai an nada wani da zai duba lamarin na musamman wanda ba zai nuna goyen baya ga kowa ba. Makonni biyu da suka gabata jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a Amurka suka kai samame gidan Trump da ke jihar ta Florida. Suka kwashi wasu takardu da ake zargin na kunshe da wasu bayanan sirrin tsaron ƙasa waɗanda aka ce Trump din ya ɗebo su a lokacin da zai bar fadar White House bayan faduwa zaɓe. Lauyoyin nasa sun yi nuni da cewa Trump ya kwashi takardun ne bisa tunanin yana da kariyar da doka ta sama masa a matsayinsa na shugaban ƙasa. Daga cikin laifukan da ake tunanin za a iya tuhumar Trump akwai zargin ajiye takardun sirrin tsaron ƙasa da gangan. Wata ƙwararriya da ta yi aiki a matsayin jami'ar diplomasiyya a Amurka na tsawon shekaru 40 ta nuna damuwa kan barazanar da ke tattare da kwashe wasu takardun bayanan sirrin tsaron ƙasa da aka sirranta su. Cecile Shea ƙwararriya ce a fannin tsaro da sha'anin diplomasiyya a jihar Chicago. Ta ce abin da nake nufi a nan shi ne ba mu da masaniya kan abin da takardun suka kunsa. Amma duba da cewa na kwashe shekaru har 26 a matsayin wacce take da izinin ganin irin waɗannan takardu. A ce ba ma wai kawai ya fitar da su daga fadar White House bane. A'a, zuwa yayi ajiye su a Mar-a-Lago, inda wani zai iya zuwa ya gani ita ce damuwar. Shi dai Trump ya musanta yin ba daidai ba. Sannan magoya bayansa cikin fushi na ta sukar samaman da FBI ta kai a gidan nasa na Mar-a-Lago. Dewa daga cikin 'yan Republican da aka zaba sun ce binciken ya sa Amurka ta zama tamkar wata 'yar mitsitsiyar ƙasa. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter, Senator Marco Rubio ya ce yin amfani da ƙarfin gwamnati don gallazawa 'yan adawa abu ne da muke yawan gani a ƙasashen da ba su ci gaba ba inda ake mulkin kama karya. Sai dai ƙwararru irin su Professor James Long na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Washington. Na ganin ba sabanmu bane idan aka ga kasashe masu bin tafarkin demokradiyya suna kaddamar da bincike akan tsaffin shugabannin kasa. Ina mai cewa a wasu lokuta ma har kulle su ake yi a gidajen yari. Yace mun ga hakan ta faru a yankin Latin America, misali a Brazil da Faransa akan Nicolas Sarkozy, Jacob Zuma a Afirka ta Kudu da Benjamin Netanyahu a Isra'ila. To sai dai Farfesa Long ya ce idan har aka samu Trump da laifi, zai zamanto tsohon shugaban ƙasa na farko da hakan za ta faru da shi. Ya ce wannan baƙon abu ne ga Amurka. Lokaci makamancin wannan da Amurkan ta ga irin wannan abu shi ne a lokacin badaƙalar Watergate da Richard Nixon, inda a wannan lokaci shugaba Ford ya masa afuwa da nufin ganin an kwantar da hankalin ƙasa. To sai dai wasu na ganin irin yadda Trump ya kama jam'iyyar ta Republican da yadda aka samu rarrabuwar kawuna a ƙasar ya sa Amurka ta zama daban da sauran ƙasashen da irin wannan lamari ya faru. Aaron David Miller ƙwararre ne kan sha'anin samar da zaman lafiya a cibiyar Carnegie. Ya ce wannan shugaban ƙasa ne da ke lailaya jam'iyyar siyasa da ta kasance ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu da suke juya akalin siyasar ƙasar nan. Wanda yake tunanin za a hukunta a gefe guda kuma akwai matsalar mallakar bindiga da babu a Korea ta Kudu ko a Faransa ko a Isra'ila ita dai fadar White House ta bayyana cewa shugaba Joe Biden wanda dan Democrat ne ya samu labarin sa maman da hukumar ta FBI ta kai mara lagu ne a kafafen yada labarai tana mai cewa ma'aikatar shari'ar kasar tana aiki ne bisa cin gashin kanta to masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin sindisin da ta hada asalin rahoton sai Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu